Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi alƙawarin ci gaba da sakarwa bangaren shari'a isassun kuɗaɗe domin ci gaba da gudanar da aikin siyar da ya kamata. Ƙungiyar Serap ta buƙaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar ya fara amfani da rahoton da ya nemi baiwa 'yan majalisar kasa da kuma bangaren shari'a damar jin gashin kansu domin inganta aiki a wannan ɓangarori. Shekaru 59 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, tsohon ɗan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar ya ce har yanzu kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba. Za ku ji abin da yake nufi. Kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna a Kano ta sanya ranar da jam'iyyar APC da kuma gwamna Abdullahi Umar Garbuje da PDP da ɗan takarar da Abba Kabir Yusuf za su san matsayinsu dangane da shari'ar da ake tafkawa kan ainihin wanda ke da nasara a zaben gwamnan Kano da aka gabatar a 2019. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane bauta. Masauraro, assalamu alaikum. Mukanil Shatima ne yake cewa barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na kowane bauta. Ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Cikin saƙonsa na tunawa da ranar 'yanci da Najeriya take cika shekaru 59 a gobe, tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya ce tsawon waɗannan shekaru al'amura ba sa tafiya daidai yadda ya kamata a Najeriya. Yana mai ra'ayin cewa waɗanda suka yankewa ƙasar nan cibi za su yi takaicin gaske ganin yadda bayan shekaru 59 aikin jarida kansa bai sami 'yanci ba kamar yadda ya kamata, duk da cewar ƙasa ce mafi girma a duniyar baƙaƙen Afirka. Bare ma dai a yi maganar ɓangaren shari'a da su ma ke fuskantar gashin kuma kamar yadda matasa da 'yan gwagwarmaya su ma dake fuskantar matsin nan ba. Atiku ya ci gaba da cewar na so kiran taron addu'a kamar yadda na tabbatar wasu da yawa za su yi, kuma na yi kira ga 'yan Najeriya da su kasance masu fahimta kamar yadda aka sha kiransa a baya, kuma dai nima nake jaddadawa a yau. Amma dai magana ta gaskiya, lokacin tsayawa iya wannan hurumi ya riga ya wuce. Yanzu lokaci ne da dukkanin waɗanda suke son Najeriya kuma suke mata fatan alkhairi ya zame musu wajibi su ɗauki ƙwararren matakai domin ganin dai ƙasar nan ta samu ci gaba, ba wai kawai tsayawa ga iya addu'a ba ko zama masu karɓar uzuri ba, a'a, ta hanyar ɗaukar matakai a siyasance wajen ganin ƙoƙari da kuma sadaukarwar da iyaye da kakanninmu suka yi bai wofinta ba ta fuskar tabbatar da haɗin kai, zaman lafiya da kuma ci gaba. Bugu da ƙari, Atiku Abubakar ya ce babu yadda za ka ce kuma yana tafiya daidai bayan alƙalai suna samun matsin lamba kan lallai sai an musguna wa 'yan ƙasa domin kawai sun yi wani al'amari da dokar ƙasar ta ba su mafaka. Ina ci gaba a ce a yau Najeriya ce shedefar talauci a duniya kuma mun fi kowa yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, amma dai sai ka iska cewar ana kashe kuɗaɗe da dama wajen tafi kar da gwamnati, alhali kuma su waɗanda ake mulkan an nuna halin ko in kula ga bukatunsu. Ina nasara take bayan su kansu 'yan jarida tsarauce suke ba za su iya bayyana ko kuma tsage gaskiya ba domin suna tsoron kada masu iko su dara a kansu. A don haka Atiku ya ci gaba da cewa maimakon dai tsayawa a ce addu'a kaɗai za a yi, ina kiran 'yan Najeriya da su dajirce kuma su tsayi akan ganin cewa dai ƙasar nan ta inganta, kuma su tsayi akan ganin cewa dukkanin matsayin mutum bai yi wa dokar ƙasa hawan ƙawara ba. To makalaman na wazirin Adamawa Atiku Abubakar suna zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke shan alwashin ci gaba da tabbatar da ganin cewar gwamnatinsa ta ɗore wajen sakarwa ɓangaren shari'ar mara ta hanyar ba su isassun kuɗaɗe domin gudanar da aikin su yadda ya kamata. Shugaban na wannan alwashi ne lokacin kaddamar da ginin babbar kotun National Industrial Court da ke Area 3 a birnin tarayya Abuja, yana mai fayyace cewar aiki ne da ya rataya akan marafin gwamnati uku wajen tabbatar da adalci da kuma kare haƙƙoƙin 'yan Najeriya. Ya ce idan za ku iya tunawa a shekarar 2014 ga baki ɗaya kasafin kuɗin ɓangaren shari'a naira miliyan 68 ne, amma a yau kasafin ɓangaren shari'a ya kai naira miliyan 100,000. Kuma ina tabbatar muku da cewar za mu ci gaba da baku isassun kuɗaɗe a wannan ɓangare domin dai aikin ku ya inganta. Gashe Buhari ya buƙaci ci gaba da samun haɗin kan dukkanin ɓangarorin gwamnatin uku wajen ganin dai shirye-shirye da kuma ayyuka da tsare-tsaren gwamnatin sun kai ga gaci ta yadda talakan Najeriya zai murmurar demokuraɗiyya yadda ya kamata. Kana ya nemi su yi aikin su ba tare da nuna fifikon ƙabila, addini ko kuwa bambancin siyasa ba, kuma su yi adalci ga dukkanin waɗanda aka nemi don nemi su haƙƙi. Wannan dai kira na shugaban ƙasa Buhari yana bayyana ne a gabar da ƙungiyar nan ta Serap ta aike wa shugaban ƙasar wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce a ciki take kiransa da ya wallafa tare da ƙaddamar da rahoton da ya buƙaci baiwa bangaren na shari'a da kuma dai majalisar ƙasa yancin cin gashin kai dake da shugaba da Abubakar Malami da aka mika matacin cikin watan Yunin 2019 a cikin wasikar mai dauke da kwanan watan 27 ga watan Satumba 2019 wanda mataimakin director kungiyar ta Seraf ya sanya wa hannu wato Kulawale Oluwa Dare kungiyar ta ce duba da ci gaba da haikewa bangaren shari'a da mahukunta da kuma yan siyasa ke yi kaddamar da wancan rahoto zai taimaka gaya wajen farfado da yancin bangaren na shari'a da kuma siya musu daraja daidai da yadda dokar ƙasa ko tsarin mulki ya tanada wanda zai magance katsalandan da yan siyasa ke yi musu kuma dai ya tabbatar da bin doka da oda suka ce samun da daidaito ta fuskar doka na cikin tarakun da ke rike da tsarin demokradiyya ga kowace al'umma a takaice dai matukar aka ce alƙalai ba su da damar cin gashin kansu hakan dai sai ya shafi kowa domin dole ne ake danne haƙin mai haƙi kuma masu laifi su ci gaba da cin karansu babu babbaka domin sun zamo shafafu da mai a dan haka Seraf tace rashin wallafa tare da kaddamar da wancan rahoto na baiwa tarakun gwamnatin biyu damar cin gashin kai yana ci gaba da maida hannun agogo baya ga bangaren shari'a tare da danne haƙin ƴan ƙasa da kuma ƴancin su wannan tasa muke kiran ka da girmama doka da kuma ka'ida cikin maganganunka da kuma dai matakan da kake dauka a gashe Seraf sace hata ga yaki da kake yi da cin hanci da rashawa ba zai kai ga nasara ba idan har dai baka tabbatar da wancan tsari dake cikin wancan rahoto ba domin muna sanar da cewa jin a watan Yunin 2019 kan shi rahoton wancan committee na baiwa ƴan majalisa da kuma bangaren shari'a cin gashin kai wanda Abubakar Malami ke jagoranta domin kai da kanka ka kaddamar da wancan committee a ranar 22 ga watan Maris din 2019 wanda ka dorawa alhakin lalubo hanyoyi da kuma tsare-tsare na baiwa bangarorin biyu damar cin gashin kai domin sajewa da tanadin sashi na 121 karamin sashi na 3 na kuskuren tsarin mulkin kasar 1999 kalubale ne dai dake zuwa bayan dawowar shugaban kasar daga birnin New York na kasar Amurka bayan halartar taron zauren majalisar dinkin duniya karo na 74 har ma ake jin kulliyar taron ta fara biyan kudin sabulu musamman dai kan wacce magana ko kuwa koke da shugaban yayi dangane da hukuncin wata kotun kasar Ingila da ta nemi biyan diyar dala biliyan 9 da miliyan 600 ga kamfanin nanafiya Naidi bayan da kotun ta bayar da damar daukar kara Honorable Aminullahi Ahmad Muhammad ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abin da ya kamata domin dai tashin sa tsaye akan wancan batu ne ya hana a tutu Najeriya waɗancan makudan kudade wannan tasa yake cewa akwai dai buƙatar Buhari yayi makamancin wannan akan dambarwar rijiyar mai ta Malabu tare da bujiro da wadansu ofisoshi ne mashawata uku a bangarori uku masu muhimmanci
tunda ake magana ta PNID din nan wanda suke so su ci kasan nan dala biliyan 9.6 bai ta magana ba sai a majalisar dinkin duniya ya fara magana sannan magana ta biyu shine magana ta kurarowa hamada wanda shi shugaban kasa yayi wanda yake cewa za mu shuka gindin bishiya miliyan 25 to ina so in fada shugaban kasa ya tura delegate Ethiopia abinda Ethiopia wancan wata suka shuka sun shuka gindin bishiya guda miliyan 150 ba miliyan 25 ba saboda haka ya tura minister ruwa ya tura na environment ya tura san agric su je su ga yaya Ethiopia suka yi magana kuma ta ta'addanci wanda ake so a Nigeria shine kalil ka fuskanta duk duniya na maka jama'u ba kasar da ake mata ta'addanci kawai mutum ko ba gane ba in aka ce international watin ƴan kasashen waje su duro mutum daga shi sai shat sai ya jakasa bai zo ya wawashe dukiyar kasar nan waɗannan irin tura da mu haka suke duk kasa mai tasowa in aka samu marasa kishin kasa sannan na faɗa maka babu kasa wanda ake mata intra da inter economic terrorism babu kasa wanda ake mata local economic terrorism irin Nigeria Malam Khalid
wato ta'addancin cikin gida
na farko na faɗa maka gaga case na PNID wanda da mutanen gida aka hadu sannan akwai case na Malabu na region mai 245 shi ma haka akwai case yanzu in ka duba local economic terrorism shine waɗansu kalilan wanda waɗansu ministoci ne a da waɗansu senatoci ne a yanzu waɗansu gwamnoni ne wanda na faɗa maka saka karɓu bashi a bankuna ya kai naira trillion 5 kuma kowane yana da halin biyan bashin nan mutanen nan dududu ba su bi mutum 20 ba zuwa 30 kuma suna nan suna yawan su suna cin karansu babu baka da arzikin kasar nan har yanzu da su ake dakawa arzikin kasar nan wawa amma yau ga Najeriya mu kuma mun tafi zamu ciwo bashi na dala biliyan 15 a wata daya kasar da yanzu ake binta dala biliyan 85 in ka hada zuwa Disamba ana bin kasar nan sama da dala biliyan 100 kenan saboda haka shugaban kasa yayi rawar gani da yayi Economic Advisory Council
zai ba shawara kan harkar tattalin arziki
abinda shugaban kasa yanzu ya kamata ya dora shine yayi legal advisor ko ba gane ba
mai ba da sha shawara ta fuskar shari'a
ta fuskar shari'a ya dudduba mushi waɗannan agreements din da akai duk waɗannan irin waɗannan agreements da contracts da ake signing ka gane ai banda magana ta bangaren mai akwai magana ma ta kwangiloli ana wa tattalin arzikin mu ta addanci ko ba gane ba bangaren tattalin arziki titikan nan gadoji da sauransu da magana power din nan shi ma ya kamata ya dauka yayi mashawarci musamman akan power din nan saboda yanzu ya samu minister mai kishi in suka hadu da wancan zai taimaka mushi ya samu musamman mashawarci na bangaren investment trade and commerce din nan harka kasuwanci kadi da zuba jari karamin dan kasuwa wallahi tallahi na fada maka a tattalin arziki irin na Najeriya ta addanci ake mushi yana cikin musiba duk karamin dan kasuwa ba abin da yake banda bauta
honorable amanallahi ahmad muhammad to nan kenan yanzu nan Kano da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a Kano ta sanya ran laraban nan 2 ga watan October domin da yanke hukunci daga nada shari'ar da ake tafkawa tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jami'ar APC da kuma jami'ar PDP da dan takarta Abba Kabir Yusuf da ke karar gwamnan da kuma hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC suna kalubalantar nasarar da aka ayyana Ganduje ya samu zaben da aka yi na gwamna a Kano idan dai har ba a manta ba tunda dai mai shari'a Halima Shamaki ta gama sauraron dukkanin bangarori biyu dake kalubalantar juna kan wacce shari'a har ma dai ta bayyana cewar ba da jimawa ba za ta sanya ranar da za a yanke hukunci game da take ayyanawa a yau kuma dai a yau din nan ta tabbatar da cewa ranar laraban nan mai zuwa za a yi ta takari to ba wannan na zuwa ne a gaban da gwamna Abdullahi Umar Gandujan ke samun yabo dangane da irin managartan ayyuka da yake yi wa Kanawa kamar yadda kalaman hakan ke bayyana ta bakin alkali Sinusa Abdullahi mashawarci ta fuska shari'a gungiyar APC Media Forum dake biyayya ga tsagin yangu-yangu
to min kuwa ina san talaka to talaka wannan abu da aka yi masa yafi komai muhimmanci ni dan cikin loko ne cin yan tundu di inda ka aje mota sai kai tafiya ta minti 15 zuwa 30 kafin ka je inda aka rufe ni gaba
da uwar yan tundu suna sauraron ka kamar da ina ne inda aka wannan aiki na loko kalkal
ai tun daga tagwayen gida har sai ka je bakin zo ya rufe mana ya sa mana tile tun daga makwallama dabo sai ka shigo ta sarran kanuka ta ungomi yan tundu sai ka kofa gida na subusi dan tata ya sa mana ainihin tai ya rufe mana duk wata mun nan babu sauro sannan Abba Kailani famunin secretary na local government Allah masa albarka wallahi amanar da mai girma gwamna ya bashi ya rike ta wata shida din nan da aka yi babu commissiononi mu yan kwangiloli ina daga cikin su mun daina kuka ya jika mana zuciya ina biyan mu kwangilolin mu da aka kekare biyar shida ba a biya ba yanzu Abba Kailani ina biya
shine mai biya
eh ai shine commissioner din sai shine commissioner local government
kuma tun da kake wancan na aiki na loko kalkal din can dama ba abin da aka zaba shi gwamnan yewa al'umma kenan menene abin da yayi kuma za a zo ana ba a taba samun wanda yayi al'ummar jihar Kano wannan abin
wannan kai abu da kake fada mutane duk sun san abin da na fada amma dai ina son ci da kai in ka dauko free education din nan da ya kawo shi kai wannan ya samu ma ticket na shiga aljanna
gwamnatin da ta gabata wanda yayi kwaikwayo a wurin ta
ai ba kwaikwayo ba ai wancan nasu fake ne ba da mu akai ba ai kwankusa sai ne rige shora wata shida zai bar ma gwamnatin ice yayi free education
amma dai yayin
bai yi ba duk mun biya kudaden makaranta
amma yanzu ma wata nawa da kaddamar da shi wannan free education
akalla za a samu kwana 40 zuwa kwana 50
amma kana bibiyan makarantu kana jin kukan da suke
ni da nake PTA ai yanzu ba ko kuma wanne ne ka rufa a hannun mu
alkali Sinusa Abdullahi kenan mashawarci ta fuskar shari'a kungiyar APC Media Forum tsajin Habibu mai yangu-yangu to amma yana wannan kalamai ne a daidai lokacin da muka jiyo tsajin Umar mai shinkafa sun kai wata ziyara ga honorable Ibrahim Suleiman dan Isle shugaban hukumar Nada domin dai karfafa masa gwiwa daga Nada yadda yake ayyuka bisa sa Alhaji Gwamna Abdullahi Umar Ganduje har ma dai yayin wacce ziyara muka jiyo Abdulaziz Ile Dambazau na yaba masa
mai girma MD ka ce na kira ka a waya domin ka ba mu lokacin da zamu yi wannan zaba mai albarka da na kira ka waya ka fita shiga ba dare yayi naje na kwanta na kishingida na kira mai girma MD na ce na kira waya ka fita shiga kace ai kana tun kana aikin mai girma gwamna kana can inda ba service cikin gonaki
gaskiya
sannan alhamdulillah mai girma MD zan iya dada tuna ma lokacin kana secretary na karamar hukuma saboda mun san ba algus a tare da kai kai aiki na kwata a lungun gidana ina tabbatar maka da cewa a yanzu haka akwai slap wanda in ka gansu ma yanzu ka iya cewa ji akai su ko shekaran jiya duk da haka a lokacin da kai shugaban karamar hukumar Dala wallahi muna alfahari babu wata mazaba da take korafi akan shugabancin kana karamar hukumar Dala domin dukkan mazabun mu na karamar hukumar Dala guda 12 babu inda baka shiga ka ranka ta aiki a cikin wannan mazaba ba alhamdulillah ma da ka tashi aikin naka sai ka kirawo ka tara dukkan ƴan mazabun ko wata mazaba ka shiga ka tambaye su wani irin aiki suke so a yi musu a wannan mazaba kuma irin aikin da suke so a yi musu irin wannan aikin kai musu mai girma MD
alhamdulillah
to alhamdulillah a ƙarshe da sako ga ƴaƴan karamar hukumar Dala sun ce in ka shirya ka dada shiryawa amma baka shirya 2023 akwai kujera ga garma wadda muke so ga tsaya takara a kanta. In ka yadda alhamdulillah, amma baka yadda ba sun ce a shirye suke a fito a zanga zanga talmana ko kuma mu dangana ga kotu.
Bayan kammala jawabin Abdulaziz Ili Dambazau dake a matsayin member kungiyar APC Media Forum din dake tsagin Umar Mai Shinkafa, shi ma Honorable Ibrahim Suleiman Dan Isili ya ce tafiyar gwamnati Abdullahi Umar Ganduje abu ne daga Allah, ba yadda masu hamayya suka iya, dan haka babu yadda masu hamayya suka iya.
Kuna abinda nake gaya mutane wanda ba a cikin wannan tafiyar tamu suke ta Gandujiya ba, shine mu baiwar da Allah ya yi mana a cikin wannan tafiya ta Gandujiya shine da muka yi hudu muka zo zamu koma, sai Allah ya kawo wani abu sai ya tsaya. Wani abin da ya tsaya shine daga zaben gwamna na farko zuwa zaben inconclusive zuwa conclusive. Allah to wannan shine tarihin da muka kafa a ƙasar nan ta Najeriya. Kuma duk wanda yanzu ya tsinci kansa a irin wannan almajiri ne na Ganduje. Mutane da yawa hadi an tambaye mu ai kaza kaza kun yi abubuwa kun abubuwa, nace ku gaya mun dan siyasar da ya isa dan siyasa ya goge da ya taba fita filin yaki ba ya bushe. Saboda haka shiri kowa da kalan nasa. Sun yi nasu mun yi namu. Kowa gana ce ta wasa, kowa ya san politics game ne, amma game din wani iri na namba. Ai cakarewa INEC ta yi ta buga sai ta aji wancan barin, suka dauka suka soke suka cake sai suka yi ajiya a tsakiya. Sai ya karba daga INEC ya cake sai anda ya ajiye a kasa.
Ibrahim Suleiman Dan Isili shugaban hukumar NADA. Yan sai kanin ta Kudu da muka samu bakuncin Alhaji Sani Yelo Gujiya wanda ya zo da Gujiya ga Gwamna Abdullahi Umar Ganduje daga rada sanya fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa a cikin kunshin gwamnatin sa.
Godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya dauki wannan lintsimemiyar kujera ibaiwa fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa mai girma gwamna da yawun al'umar Kano ta Kudu. Muna godiya, kaga mai girma gwamna ya san muhimmancin fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa, shi isa ice ba za a bar shi a ƙasa ba sai ya higo cikin gwamnati ya taimaka. To tunda mai girma gwamna isan muhimmancin fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa, dole ne mu caka wa ƴan karamar hukumar rogo ƙami ku tashi a tsaye. Allah ya kawo muku kujera cikin sauki, tunda kotu ta ce sai an sake zabe a karamar hukumar rogo. To NAPC na karamar hukumar rogo ku kafa ku tsare, inda MPDP nan suka yi mana harambe, suka yi mana kaci bakaci ba, suka ce dan takarar su ne ichi. To in Allah ya yarda ranar zabe kowa zai zama ejan a cikin jam'iyyar APC a karamar hukumar rogo. Shi kuma bawan Allah nan fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa ya yi kantoma a karamar hukumar Gwale, ya taimaki al'umma, ya taimaki ƴan jam'iyya, ya yi kantoma a karamar hukumar Bici, kuma a karamar hukumar Rogo idan ka je gidansa ba dare ba rana, domin mutum ne mai cika alƙawari, in yace zai yi zai yi. Dan haka dole mu saka wa ƴan karamar hukumar Rogo ƙaimi su tashi, inda MPDP nan suka yi mana kowa ejan, mu ma ranar zabe haka zamu yi musu kowa ejan, mu yi musu diban karam mahaukaciya.
Ka ce ga wata nagartar dan takarar naku ba
duk wannan abubuwan da na zayyana maka baka gamsu ba. Mai girma gwamna ma ya yadda fa Mrs. Magaji Dahir Zarewa mutumin Allah ne, Khalid ɗan karamar hukumar Rogo sun yadda mutumin Allah ne, mu al'umar Kano ta Kudu mun yadda mutumin Allah ne. Ina kira ga duk wani dan jam'iyyar APC na Kano ta Kudu, ranar da za a sake zabe ku mu tattara ƙwanmu da kwarkwatan mu mu diran mikiya a karamar hukumar Rogo sai mun karbo kujerar mu.
Sani Yelo Gujiya. Shi ma dai Honorable Salisu Uwaisu Zaki kansilan ayyuka karamar hukumar Nasarawa ya ba Honorable Lamin Sani yayi kan ayyukan raya ƙasa da yake yi ga al'umma karamar hukumar Nasarawa.
Na farko akwai mazabar hotoran Kudu, da an ji an yi musu drainage, ma'ana an yi magudanar ruwa, yanzu ma za a yi musu magudanar ruwa da kuma kulbati da kuma lateral field, ma'ana cikon ƙasa, yanda wancan aikin da muka yi na farko nan zai taimaka mai, wanda layin zai zamanto ba wata matsala a nan layin kansila na mazabar hotoran Kudu. Akwai asibitin kwakwalwa, kin san akwai inda ake tsantsallaka kamar ƴan gadoji haka, wanda aka yi su na katako, sai mai kuma karamar hukuma ya ce to duk gaba ɗaya wannan gadojin na katako a mai da su na ƙarfi, wanda in Allah dan an yi wannan an yi maganin wannan matsala. Akwai kuma renovation da za a yi a wani block a makarantar primary a Gwargaya, wannan block ajujuwa guda gurin yake, kuma wannan aiki an yi ne tun lokacin Malam Ibrahim Shekaro, wanda kuma yanzu gashi abubuwan sun zo sun lalace. Kamar yanda mai girma gwamna ya tabbatar da ilimi kyauta, to akwai bukata kuma inganta inda za a yi karatu. Da haka shugaban karamar hukumar Nasara kuma algon chairman Lamin Sani Kawaji yayi kokari ya ga cewa an gyara wannan ajujuwa guda biyu, wannan kuma dan ba ne duk ajujuwan da suke karamar hukumar Nasara wanda ba su da gyara, shugaban karamar hukumar Nasara zo gyara su. Yanzu an fara da nan gogaya. Block ne guda ɗaya, akwai ajujuwa guda biyu. Za a je a yi mai general renovation, ma'ana za a gyara komai da komai inda zai zama standard aji wanda yara za su yi gashi jadin karatu insha Allah.
Ajujuwa kawai za a gyara, ba za a kalli makaranta a ga me ya kamata a yi mata ba.
In kika lura da karamar hukumar Nasara ai tana kokari ma. Wata karamar hukumar ma za ki ga cewa block ma guda ɗaya ba ta gina ba. Sai wani aiki mai muhimmanci amma za ba kaura goji wanda ya hada da gogwarwa ya kuma hada da wani bangare na gawuna. Ma'ana duk wanda yake karamar hukumar Nasara ya san rafin sali. A rafin sali akwai wata bola da ta dabu mutane. Saboda haka shugaban karamar hukumar Nasara da Talamsani Kawaji ya ba da dama na farko aji a tura wannan bola ɗebe ta gaba ɗayan ta. Bayan an ɗebe ta kuma za a yi magudanar ruwa standard a wannan gurin.
Honorable Salisu Waisa Zaki. To amma Abba Sarki Sharada ya ce ya zo ne da kira ga shugaban hukumar ilimin bai ɗaya da kuma dai shugaban ma'aikata na Kano domin baiwa masu bukata ta musamman gurbi a ma'aikata da gwamnatin Kano ke shirin ɗauka. Musamman ma idan an yi duba da tanadin doka.
To wannan aikin da za a yi muna so a duba dokar da ta ce a bawa masu bukata musamman kashi 5 cikin 100 na dukkan aikin da za a dauka a jihar Kano. Sashi na 29 a cikin dokar yayi magana cewa in za a dauki aiki a bada fifiko akan masu bukata musamman. Sannan kuma article 5 na cikin doka ta kasa shi kuma ya ce a bawa masu bukata musamman kashi 5 cikin 100 na dukkan aikin da za a dauka a jihar Kano. To muke jan hankalin su da cewa wannan dama da doka ta bayar a bawa masu bukata musamman saboda na ji cewa mutum sai yana cewa masu larurar gani ba biyan da ai koyar da masu gani. To muna so mu bashi misali da cewa ga irin su Professor Jibril Isa nan ba sa gani ko masu gani suke koyarwa. Har ya kai matakin Professor Kasmala Yushewu as College of Education yake Sa'adatu Rimi yana koyarwa. Akwai irin su da yawa wayanda ba sa gani kuma suna koyarwa a haka.
Ba wani ba zai ce kuna nema ku riga malam shiga masallaci ba sakamakon kokari yanzu ake ma ba a kai ga daukan matakin a ce an dauki wani ko ba dau wani.
Dole mu fara yin wannan maganar abinda ya fito daga bakin chairman din su cewa yana ganin masu alaji musamman ma bai kamata su nemi aikin ba in ba a makaranta aka ce za a bada aiki masu bukata musamman. To muna ganin cewa ya koma ya karatun baya ya duba irin wa'anda suke masu bukata musamman ga irin su marigayi da tabibu babura da suka kai data a matsayin yana zaune akan wheelchair ga irin su nan da yawa damar da doka ta ce a ba masu bukata musamman lalle lalle a bada damar in ba a bayar ba mu kuma ba za mu yarda da cewa wani dan adam ya karya doka ba ko a karkashin doka yake zama za mu dau mataki na gaba.
Tali wannan ikirari da kake kuma ita gwamnatin bata amsa wannan kira na ku ba ya kenan.
Ai kowa karkashin doka yake akwai kotuna ke bin ka'ida na cewa kowa ya bi doka da ta ba mu zaman lafiya kowa yake zaune lafiya sai mu kai kara kotu kuma tunda doka ce dole a ba mu hakim.
Abba Sarki Sharada.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isa da kuma Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da kuma Suleiman Zakari. Abdulrahman Hamisu na Madina ya sada ni da Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.